Dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, madaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa da kulawarsa subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi, shi ne cikakken shiryayye. Ya Allah, ka shirye mu tafarkin ka madaidaici, wanda Allah ta'ala ya batar da shi, babu mai iya shiryar da shi. Salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. A cikin littafin Sahihu Fiqh Sunna ya kawo a cikin wato al-ishtiratu fi aqdin nikah, wato sharuɗa da ake sawa a lokacin da za a yi aure. Idan mutum yana son zai auri mace, a darasin da muka gabatar, darasi na 7, mun yi bayani akan cututtuka da ciwuka wanda za a iya samun su ta bangaren namiji, da kuma wasu ciwuka da cututtuka wanda za a iya samun su ta bangaren mace, sannan kuma akwai waɗanda ake samun su maza da mata, duka suna iya samun wannan larura. Kuma muka ce wajibi ne ga ma'aurata, idan ɗaya yana da wannan larura ko wannan ciwo ko wannan damuwa, ya sanar da abokin aurensa kafin a yi, domin ka san wa za ka aura ko ta san wa zai aura. Ba cuta ba cutarwa. To kuma za mu tattauna akan wasu sharuɗa da kowa zai iya sawa a lokacin aure. Wato idan mutum ya ga mace yana so, kuma ya yi binciken da muka faɗa a baya ta ɓangaren addini da tarbiyya da kyawawan halaye da ɗabi'u, kuma dama ya gamsu tana son sa, kuma tana da siffofin da yake so, ita ma kuma haka. Sannan aka bincika ba wani mai ciwo a ɓangarensu, daga cikin ciwukan da ɗoye su zai iya kawo matsala bayan an yi aure. To sai kuma kowa zai iya tambayan kowa, kana da wani sharaɗi ko kina da wani sharaɗi da kika sanya kafin na aure ki? Misali ta ce, to kaga yanzu ni na gama secondary school, idan result ina yayi kyau, to ina son in tafi institution mai karatu ko jami'a ko sauran institution. In ka yadda za mu aure a haka, ka yadda da wannan sharaɗin, to mu yi. In baka yadda ba, to ka je ka nemi wata, kada ka ce ka yadda daga baya ka zo ka ce baka yadda ba. To kaga wannan sharaɗin ta ne, in ka yadda sai a ci gaba da soyayya har a kai ga aure. In baka yadda ba sai kai gaba. Ya fi ka ɓoyewa mace ka ce na yadda za ki karatun, sai kuma ka aure ta, kaga ta haihu sau ɗaya ko sau biyu, sai mutum ya sha kunu kawai ce shi gaskiya bai da sharaɗin nan ba. Idan kuma za ta ga ta riga yanzu ma lokacin karatun ya ƙure, ta fara tara family, dole ta yadda ta zauna tare da cewa ba haka aka yi da mutum ba. Sannan wata kuma za ta ce, to yanzu ka zo ka same ni ina karatu, amma fa idan ka aure ni sai in ka yadda zan yi aiki. To idan ka ga ba wata matsala ka yadda ta yi aikin, to kaga shikenan, kaga aikin ya maka, ko babu wata matsala da kai naka aikin na gida ba zai samu matsala ba, to ka iya yadda ka karɓi wannan sharaɗin sai ka aure ta a matsayin ba za ta yi wato aiki ba, ko kuma za ta yi aiki. Ma'ana a tantance magana aiki, a tantance magana karatu. Sannan wata za ta ce ita kuma tana son ta dinga yin kasuwanci direct or indirect, ma'ana ta dinga fita da kanta tana yin kasuwancin, ko kuma akwai waɗanda suke mata kasuwancin wanda kuma za ta dinga yin hulɗa da su. To in ka duba ka ga cewa ka amince, babu wata matsala, to kaga wannan ba matsala bane, shi ma mutum yana iya karɓar wannan a matsayin wato sharaɗi. Sannan wata kuma za ta iya ce maka, to fa ni in za ka aure ni, ni mutuniyar Kano ce ko mutuniyar Gombe ko Bauchi ko Maiduguri ko kaza, ba fa za ka ɗauke ni daga garinmu ka kai ni wani gari ba, sai dai kai ka dinga zuwa, ko da aiki ya same ka za ka tafi wata ƙasa ko wani gari, ni dai ba na son in bar garinmu. To in ka yadda shi kenan, ko kuma kai ka sa sarari, to ke fa na aure ki, zan fa ɗauke ki in kai ki garinmu ko in kai ki gidanmu ko in kai ki wani guri. To wannan duka ana son a bayyana wa mace ta san yaya za ta yi. Sannan haka in za ka haɗa ta da 'ya'yanka, ko za ka haɗa ta da matanka, ko za ka haɗa ta da iyayenka, duk waɗannan abubuwan guda uku ya kamata ka sanar da ita cewa, to fa ina da wata matar, kuma idan na aure ki zan haɗa ku a gida ɗaya ne, kuma sai dai a gidan kowa ɓangaren ta daban, in kin yarda shi kenan. to kaga ta san cewa za a hada ta da wata, to kaga haƙinta ne ta yadda, haƙinta ne ta ce to ita gaskiya ita tana da tsananin kishi ko tana da zafin kishi, ba za ta yadda a hada ta da wata a gida ɗaya ba. To kaga ta maka bayani kai kuma sai ka dau matakin da ya kamata, ko kuma zaka hada ta da babarka, kaga dole kuma babar ta ka wataƙila ba ta da lafiya, kaga za ta zamo ma'aikaciyar jinya ce ta kula da kai ta kula da babarka. To kaga dole ka gaya mata cewa zan hada ki da babata a gida daya, kaga in ta yadda, saboda kula da babarka ba haƙinta bane, haƙinka ne kai ka kula da mahaifiyarka, kai ne zaka samu aljannan ka kula da mahaifiyarka, amma ita za ta taimaka maka ne. To wata idan wato bata saba zama da tsofaffi ba, ko bata saba yin jinya ba, ko bata saba haƙuri da halayen dattijai ba, sai ka dauko ta ka zo su ta samun sabani da mahaifiyarka, to kaga dole ka gaya mata cewa zaka hada ta da mahaifiyarka, kuma mahaifiyarka ba ta da lafiya ko ta tsufa, sannan ka gaya mata halin mahaifiyarta ka, kuma mahaifiyarta mutuniyar kirki ce amma tana da fada ko tana da kaza, sai kin yi haƙuri. To kaga in tana son ka, ai za ta so mahaifiyarka kuma ta so ta zauna da mahaifiyarka, to kaga wannan babu matsala. Haka nan misali kana da mace da ta rasu, ta bar maka ƴaƴa, ko kuma ka sake ta tafi ta bar ƴaƴa, kuma zaka auro wata, to dole ne kai mata bayani cewa fa ina da ƴaƴa da zan hada ki da su. Abin da yasa muke ta kawo waɗannan abubuwan, mata da yawa suna mana tambayoyi, wani ta ce wallahi ni ban san zai hada ni da ƴaƴansa ba, ko zai hada da mahaifiyarsa ba, ko ban san zai hana ni karatu ba, ko zai hana ni aiki, ko zai hana ni kasuwanci, ko zai hada ni da babarsa, ko zai hada ni da matansa, ko kuma zai banni in ci gaba da karatu ko in ci gaba da aiki, ko kuma ba zai dauke ni daga garin mu ba, ko kuma a'a ni na so ya dauke mu daga garin kuma ya kiya dauke ni. To duk waɗannan abubuwa, haka in kana aiki misali, ba za ka iya samun cikakken lokaci na ka zo gurin matarka ba sai so biyu a wata ko so hudu a wata, to dole kai mata bayani, ba sai an yi auren ba ka ce to ni ma'aikaci ne na gwamnatin tarayya, ana postin dina yau can gobe can jibi can, in na aure ki zan tsaye da ke a guri guda, ba na san na ta yawo da ke. Wani sai an yi auren sai ka ga rigima ta barke, ta ce ita lalle sai ta bi mijin inda yake, shi kuma ya ce gaskiya shi ba zai kai matarsa inda yake ba, domin bariki ne baya son ta je ta haɗu da wasu mata, kaga ana ta rigima. Wani kuma zaka ga ga inda matarsa take zai aure, sai ce kuma zai kai amaryar inda yake aiki, sai kaga a can inda yake aikin waccan tana samun kwana biyar, ita kuma wannan uwar gida abin da take iya samu Asabar da Lahadi. Asabar da Lahadin ma kuma zaka ga mafi yawa ana cikin, in ya zo akwai daunin aure, akwai tarurruka, akwai hutu, akwai, saboda haka gidanta ya zama gidan hutu. To saboda haka sai ya zama wata, sai ta ce ita ba ta yadda ba, kuma sai a duba a ga a'a ta ko ke kuma kina da ƴaƴa, wataƙila kuma ƴaƴan suna karatu, inda za a dauke ki a kai ki gurin da yake bariki ne, to ba za a samu kyakkyawan kulawa daga gare ki akan ƴaƴan ba. To duk waɗannan abubuwa suna kawa, wata ran kuma ka ga mijin na aiki, matan na aiki, to duk waɗannan sai an shirya auren a waje, an tsara shi tukunna kafin a shigo. Duk abin da ake ga zai zama matsala, a tsaya a tantance shi, ka san wani irin aiki take yi, wani irin aiki kake yi, ya ɗabi'a aikinta, ya ɗabi'ar aikinka, ko kuma karatun take so ta yi, in ta yi karatun wani amfani zai maka koyewa ƴaƴanka, in sana'a take yi wata sana'ar wani irin karuwa kai kake samu daga sana'a ko ita take yi da shi, wanda kai ma yake taimakawa auren nan haka. To duk waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake so a tantance shi. Haka mutum yana da wani hali na fada ko na zuciya ko na duka, kamar yadda zamu gani a hadisin Fatimatu binti Qais, lokacin da wato Abu Jaham ya fito neman ta, Annabi alaihi salatu wassalam yace kar ta aure shi saboda yana da duka. Ashe duka ita ma wata ɗabi'a ce da in kana da saurin fushi ko kana da saurin kai duka ko kuma gaba, wata mata sai ta bugo ta ce wallahi malam ba sa ka yake ba, duk muka faɗa da shi sai ya wata guda bai sako ba, yana fushi da ni yana gaba da ni. Akwai ce mun har wata takwas sun taɓa yi da mijinta baya magana da ita. To kaga akwai irin masu wannan halin, to dole ne in ka san kana da wannan halin ka sanar da mace cewa sai fake haƙuri, wallahi ina da dan wani hali da in na fushi ko kuma na shiga wani yanayi, to nakan samu kaina a wani yanayi. Da haka suka ce sharaɗin kashi uku ne, akwai sharaɗin da ya dace da makasudin ɗaurin auren, kamar misali maganar sharaɗar ta kyautatawa da ciyarwa da yin tufafi da gurin zama da yin adalci tsakaninta da kishiyarta, ko ko miji sharaɗin ta cewa shi ko ba a fita daga gidansa sai da izininsa, sannan kuma kar ta hana shi kanta, sannan kar ta yi tasarrufi da dukiyarsa sai da yardarsa, ko kuma akwai sharadi kuma na biyu wanda yake ya saba kaidar shari'a shi da ta sa maka sharadin da ya saba wa Allah da manzansa ko kuma sharadin da bai saba Allah da manzansa ba sharadi ne da za a iya samun wato daidaitawa a tsakani to nan za mu tsaya sai a shirin mu na gaba wassalamu alaikum
بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي